Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Litinin 4 ga watan Afrilun shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Daga kausan lafazin sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken yayi Allah wadai da rashi a jiya Lahadi. Yana mai zarginta da aikata munanan laifukan yaki a Ukraine. Yayin da a karan farko duniya ta gagawar wakin ƴan Ukraine akan titunan garin Bucha. A jiya Lahadi, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky yayi wani bayani ta bidiyo na bazata a wurin bikin bada lambar yabon Grammy Awards na masana'antar kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da aka yi a birnin Los Angeles a nan Amurka. Inda ya kira ga masu kallo da su taimakawa kasarsa ta duk hanyar da za su iya. Prime Minister Viktor Orban ya ayyana samun nasara a babban zaben da aka yi jiya Lahadi a kasar Hungary. Yana mai ikirarin sake samun wa'adin shugabanci na hudu. Yayin da kur'un da aka kidaya suka yi hasashen jam'iyyarsa ce za ta kasance a gaba sosai.
Kanin labaran duniyar kenan, to a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa
jami'an tsaron za ki ce su ma wannan shine aikin su, su tsare mutane. Amma hakin kuma jama'a ne su ga wa jami'an tsaron gashi fa mun ga wuri kaza, mutane sun bi ta kaza, suna rike da bindiga, suna da yawan kaza haka. Har yanzu ban taba jin wannan ba.
Shugaban kwamitin da ke kula da sha'anin sojoji a majalisar dattawan Najeriya, Sanata Ali Induma kenan, za a ji cikakken hira idan aka biyo mu a cikin shirin. A jamhuriyar Niger kuwa, yayin da shugaban Muhammadu Bazoum ya cika shekara ɗaya kan karagar mulki, shugaban ya ce gwamnatinsa ta yi abin a zo a gani a yaƙi da matsalar cin hanci da rashawa cikin shekara ɗayan da ta gabata, yayin da wasu ke nuna akasin hakan.
A shekara guda ba a taɓa samun mutane da aka sa kaso, sabinin sun sace kuɗin ƙasa kamar yadda na yi ni. A je a bincika.
Mai aka wakana aka yi a zahiran, ka gaya min miliyarkan da aka amshi a yau wanda suka yi ɓannan wannan ta'annaci bisa ɓannan da suka yi. Gaya min yau.
Muna kuma tafa da shirin ilimi wanda Babangida Jibril zai gabatar da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email, har ma da tasirin azumi, albarkacin azumin watan Ramadana da ake ciki. Amma ku duka sai mun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Daga kausan lafazi sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken yayi Allah wadai da Rasha a jiya Lahadi, yana mai zarginta da aikata munanan laifukan yaƙi a kan Ukraine. Yayin da a karan farko duniya ta gagawar wakin ƴan Ukraine akan titunan garin Bucha da ke wajen birnin Kiev bayan da sojojin Rasha suka bar yankin. Babban jami'in diplomasiyyar na Amurka ya faɗa wa shirin State of the Union na gidan talabijin ɗin CNN cewa dole ne sai ka ji baƙin ciki a ranka. Ba za mu yi shiru akan batun ba, kuma ba za mu yi kamar babu abin da ya faru ba. Blinken ya ce Amurka za ta mai da hankali sosai wajen tattara laifukan yakin da Rasha ke aikatawa a fadin Ukraine, duk da cewa Ukraine ɗin ta ce ta sake kwace ikon yankin arewa ta tsakiya a kusa da babban birnin ƙasar. Dakaran Moscow sun janye daga yankin Kiev don mai da hankali akan kai sabbin hare-hare a biranen kudancin Ukraine da ke bakin gabar teku da kuma yankin Donbas a gabashin Ukraine ɗin. Da yake mai da martani akan gawarwakin da aka gano akan titina, shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa wa shirin Face the Nation na gidan talabijin ɗin CBS cewa hakika wannan kisan ƙare dangi ne. Ya kuma ce sojojin Rasha na lalata Ukraine tare da hallaka jama'a. Sakataren janar ɗan ƙungiyar tsaron NATO Jens Stoltenberg ya faɗa wa gidan talabijin ɗin CNN cewa abin da Rasha ta yi zalunci ne akan ƴan ƙasar da bamu ga irinsa ba cikin shekaru da yawa a nahiyar Turai. Ya kuma ce haƙƙin shugaban Rasha Vladimir Putin ne ya kawo ƙarshen yaƙin. A wani lamari daban, a jiya Lahadi, shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky yayi wani bayani ta bidiyo na bazata a wurin bikin bada lambar yabon Grammy Awards na masana'antar kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da aka yi a birnin Los Angeles a nan Amurka, wanda tauraron masana'antar da yawa suka halarta, inda ya yi kira ga masu kallo da su taimakawa kasarsa ta duk hanyar da za su iya. Menene akasin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe? shiru a biranen da aka lalata aka kuma kashe mutane abinda Zelensky ya ce kenan a bidiyon wanda ya gabatar da tauraro John Legend dan yayi waka mai taken Free wacce yayi da hadin gwiwar wasu mawakan Ukraine.
To an jima kadan Maryam za ta kawo mana karshen labaran duniyar amma kafin nan bari mu duba ɗaya daga cikin rahotannin da muke tafi da su za kuma mu fara ne daga Najeriya. Yayin da harin da ƴan bindiga suka kai kan jirgin ƙasa na fasinji da ya taso daga Abuja zuwa Kaduna ya cika mako guda, mahukunta a Najeriya na ci gaba da laluban hanyoyin da za a magance wannan matsala. A wata hira ta musamman da ya yi da wakilin muryar Amurka Shamsiya Hamza Ibrahim a Abuja, shugaban kwamitin da ke kula da sha'anin sojoji a majalisar dattawan ƙasar, Sanata Aliyu Ndume, ya ce matakin saka jirgin sama ya rika raka jirgin ƙasa na fasinjan ba shi ne a wato maslaha ba. Amma ya fara bayani ne kan abin da yake ganin shine abu mafi a'ala.
Eh jami'an tsaron zaki ce su ma wannan shine aikin su su tsare mutane. Amma haƙin kuma jama'a ne su ga wa jami'an tsaron gashi fa mun ga wuri kaza mutane sun bi ta kaza suna rike da bindiga suna da yawan kaza haka. Har yanzu ban taba jin wannan ba. Ban taba jin wani ya fito yace ya kira police ko SS ko kuma soja akan cewa ga abin da zai faru ko kuma ga abin da suka hango ba. Ma'ana tsaro wannan fa harkan kowaye ne, kowa yana ciki, kowa ya kamata kuma ya sa hankali a kai. Jami'an tsaron mu suna iyakar kokarin su ba su ta ce ba a yi ba, amma idan kawai mun ce wannan hakin yana kan jami'an tsaro ne kawai, mu kuma ba mu yi namu ba, ko yan siyasa ko ku yan jarida ko mutanen kauye. Da idan mutum ya shiga kauye in ba ya nufi gidan hakimi ko wani ba, to wanda suke kauyen za su sun ga wani mutum fa ya zo gidan wani, an san da zuwan sa, an san daga ina ya fito, an san shi waye ne. To kin ga ba zai tashi in wani abu ya faru a wancan kauyen, kowa ya san kowa. A lokacin nan ma mun san muna ta kanana, idan wani ya taba sata a cikin wato family nasu mutane sun sani. To amma yanzu ba a yin wannan, sai dai wani abu ya faru sai a ce a jami'an tsaro jami'an tsaro. Ai yanzu abin da ya faru nan har yau yanzu kwana uku ko kusan sati daya, har yanzu ba a ce wai an gano ina ne mutanen nan suka je suke ba ko ina ne suka bi ba. Kina tsammani ba sa bin wani kauye ko kuma ba sa zuwa wani kasuwa su sayi kaya ko kuma an su sayi kaya nan ba a sanin cewa sun tafi da shi wani wuri? To idan mutanen ba su gaya ma jami'an tsaro ba, me za su yi?
To amma a cikin har ilau bayanai da ke fitowa ta wato abokin aikin ka wanda ya fito ya ce cewa yanzu ana bukatar cewa jami'an soji na sama su ma su dinga yin rakiya zuwa ga waɗannan.
To amma gaskiyar magana shine yaushe za a yi a ce jirgin kullum yana tashi daga nan zuwa Kaduna, a ce jirgin sama yana binsa ya je ya dawo? Ai wannan din maganan da aka ce dai kamar yadda ministan Kwadago ne kuke a maganan transport ya ce dama ya kamata a sa na'urori wanda in jirgin yana tafiya ko nan don irin yawo zamani zaka gani jirgin yana tafiya. Akwai yanzu na'urorin da ake da shi flight mai tracker din nan, jirgin sama ma ana ganin shi a nan, duk jiragen duniya da suke kamar ni a handset dina na zan iya ganewa ga jirgi ya taso daga wuri kaza zai je. To ai ya kamata a sa na'urori kamar yadda suka faɗa akan hanyar nan, kuma a faɗakar da mutanen da suke kan hanyar nan kauyukan cewa an sun ji wani abu ko sun ga wani abu su yi magana da mu. Amma ina gani insha Allah wayannan abubuwa dama in ya faru ne tukuna ake neman maganin sa, amma ba za a samu maganin ba idan kowa yana ganin cewa haki ne akan wane ba haki ba, haki nan duka akan mu ne da wayanda kuyan jarida da sauran mutane da kuma al'umma gaba daya. Ya kamata ana bada bayanin sirri don a san meye ne kulle wayannan mutane, ba wai kamar iskoki suke su yi barran su bace ba. Amma ni abin da yake bani mamaki yanzu har yanzu kuma suna buga waya, in ka buga waya na ni ana tracking nawa, to me yasa ba za ka yi tracking Barawo ba kana tracking wanda zai dan siyasa kawai?
To hakkin waye ne ka?
A to hakkin dukanmu ne, amma mafi yawan hakki din yana yara taya a gamu akan mu shugabanni, kama daga shugaban kasa zuwa kasa da kuma jami'an tsaron daga sama zuwa kasa da kuma talakawan kasan ma daga sama zuwa kasa. Akwai hakkin keke ma da kanki in kin ji ko wani ya faɗa, to sai a gaya jami'an tsaron don a ɗauki matakai. Amma abin da ya fi muhimmanci shi ne a san cewa wannan harkar rashin tsaron nan kuma yana shafan talakawa ne fiye da mu da muke cewa mu ne shugabanni. To ya kamata mu haɗa kai gaba ɗayan mu addressing wannan issue.
shugaban kwamitin da ke kula da sha'anin soja a majalisar dattawan Najeriya Sanata Aliyu Dima kenan a hira da Shamsiya Hamza Ibrahim. To ana tare ne dai kai tsaye da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniya.
Wani tsohon ministan kudi a Costa Rica ya doke ɗaya daga cikin tsofaffin shugabannin kasar a zaben shugaban kasa zagaye na biyu da aka yi a jiya Lahadi bisa ga sakamakon farko na kuri'un da aka kidaya. Lamarin da bai sa masu kada kuri'a nuna farin ciki ba sosai. Yayin da kashi 95 cikin 100 na rumfunan zabe suka bada sakamakon su, Rodrigo Chavez shike gaba da kuri'u kashi 53 cikin 100, shi kuma Jose Figueres Ferrer ya samu kashi 47 cikin 100 a cewa hukumar zaben kasar. Fiye da kashi 42 cikin 100 na 'yan Costa Rica da suka cancanci yin zabe ba su kada kuri'a ba. Figueres ya amince da kayan da ya sha kasa da sa'a guda bayan da sakamakon zaben ya fara fitowa, yayin da Chavez ya ci gaba da kasancewa a gaba bayan da ya kasance a bayan Figueres a zagayen farko na zaben da aka yi ranar 6 ga watan Fabrairu. Figueres, wanda ya shugabanci Costa Rica daga shekara 1994 zuwa 1998, shine jagoran jam'iyyar National Liberation kamar mahaifinsa. Shugaba Jose Figueres Ferrer ya yi mulkin kasar har sau uku. Chavez ya yi aiki na dan lokaci a gwamnatin shugaba Carlos Alvarado mai barin gado, ya kuma wakilci jam'iyyar Social Democratic Progress. Dukan 'yan takara biyu sun yi yakin zaɓe mai zafi da suka maida hankali akan batutuwa masu cike da takaddama a baya. Babu ɗaya daga cikinsu da ya samu kashi 40 cikin 100 na kuri'un da ake bukata don kaucewa zagaye na biyu a zaben farko. Prime Minister Pakistan Imran Khan ya sha da ƙyar a wani yunkurin 'yan adawa na neman tsige shi daga mukaminsa ta hanyar kada kuri'ar yankan ƙauna mai cike da takaddama a majalisar ƙasar. Yayin da majalisar wakilan kasar mai mambobi 342 ta fara wani zama na musamman da aka dade a Najeriya don duba yiwuwar tsige kan, ministan shari'a Fawad Hussein ya buƙaci muƙaddashin kakakin majalisar ya hana kada kuri'ar wacce aka zargi Amurka da kitsawa.
A gaida Maryam Dauda wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a jamhuriyar Niger masu rajin kare demokradiyya sun nuna rashin gamsuwa da abin da suka kira jan kafar da ake fuskanta a yaki da cin hanci da farautar masu wawure dukiyar kasa a tsawon shekara guda na mulkin Muhammad Bazoum. Yayin da shugaban ke cewa yayi abin azu a gani a wannan fanni fiye da yadda aka saba gani a baya. Wakilin murya Amurka Yemi Sulaiman Muni Barna na dauke da karin bayani.
Yaki da cin hanci da farautar mahaddama dukiyar jama'a na daga cikin muhimman alƙawuran da shugaba Muhammad Bazoum ya daukar wa jama'ar Niger a yayin yakin neman zaben sa. Haka kuma ya jaddada wannan aniya a ranar 2 ga watan Afrilun 2021 lokacin da ya karbi rantsuwar kama aiki. A yau shugaban na cewa yayi abin azo a gani a wannan fanni.
A shekara guda ba a taba samun mutane da aka sa kaso sabinin sun sace kudin kasa kamar yanda nayi ni a ji abincika. Yau mutane masu matsayi babba wanda kuma suka samu dama suka aiki da kudade jawa wanda suka handama da su sun kusa 30 da suke cikin gidan kasu kuma ba za su yi ta ba sai an hukunta su. Yau she ne aka kama irin waɗannan mutane masu yawa jami'an kasa masu babban matsayi wanda suke kasu kuma za mu ci gaba da wannan. Yau mutum bai isa ba ya ɗauki ɗan shi ko ya je gan wani ya ce a ba ma ɗan shi aiki ba tare da ya cancanta ba ya samu wannan aiki. Wannan ya ƙare.
To sai dai jami'in fafutuka na ƙungiyar Sovole Niger Alhaji Salisu Amadu na nuna rashin gamsuwa da yadda wannan yaƙi ke gudana.
Mai aka wakana aka yi a zahiran ka gaya mun miliyarukan da aka amshi a yau wanda suka yi ɓannan wannan ta'annati ba su kan ɓannan da suka yi. Gaya mini yau mutanen da suka zo suka yi aiki na cin hanci da rashawa wanda ya zamanto aka zo aka ce eh lalle ga shi ƙasanmu ɓannan da aka yi an riga an gudo mata hakinta. Gaggawan da suka yi ɓannan kuma an kira su gidan shari'a sun amince da sun yi ɓanna. barna kuma suna nan suna yawon su kamar sun ci banza
ra'ayoyi sun sha bamban a game da yanayin tafiyar yaki da cin hanci a tsawon shekarar farkon Kamalu da Muhammad Bazoum domin shugaban kungiyar Mojane Sarashi Isa na cewa shugaban yayi abin da ba a taba gani ba a tarihin demokradiyyar Niger
anniyar da shugaban kasa ya dauka saboda aka ce innamal a'mal binniyat idan duka aiki da zaka yi niyya ce da ya dauki anniya kwararra hor anniya sannan kuma yace muna mukama har yanzu babu inda dai muka tona asiri muka ga dai ba a dauki mataki ba cikin mulkin shi yace insha Allah zai yaki da cinanci da rashawa amma tare da kamawar mu to hakika sai mu ce abun yana da haske kuma an dauki anniyar karewa da wa'annan mutane wa'anda ba su da komai sai kokarin handama da ribda cike da duka
jahilci da talaucin jama'a na daga cikin dalilan da suka daure wa cin hanci gindi a jamhuriyar Niger kasar da mafi yawancin lokuta dalilan siyasa ke zama wa hukumomi karfan kafa a yayin da suke kokarin hukunta masu cin hanci da mahandama dukiyar jama'a Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga yammai a jamhuriyar Niger
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a kodiyo shi muna nan a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin ilimi tare da Babangida Jibril
Ilimi garkuwar dan Adam
san hakika ba da tangar da ba kan jimarar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen musulmin ku jama'a kiran mu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani ku wanne
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin a cikin shirin namu na yau za ku ji kokarin da majalisar kasa a Najeriya ke yi na ƙara yawan jami'o'i da sauran kwalejojin ilimi a Najeriya duk kuwa da kukan da malaman manyan makarantun kasar ke yi cewa gwamnati ta wajen samar da isassun kudade na tafiyar da irin waɗannan makarantu na gaba da sakandare abin da kuma yasa darajar ilimi ya tabarbare a ƙasa to sai dai a hirar da wakiliyar mu ta Abuja Madina Dauda ta yi da dan majalisar dattijai Aliyu Sahabi Abdullahi daga jihar Neja ya kare wannan mataki na majalisa da kuma gwamnatin tarayyar Najeriya na ƙara yawan jami'o'i a ƙasar bayan da ya gabatar da wani kuduri na kirkiro sabuwar jami'a a garin Kwantagora ta jihar Neja kar da yin zaku da bisa ga yadda hirar ta kasance tsakanin Madina Dauda da kuma sanata Sahabi Abdullahi
hakika tabbas akwai kudirin da na gabatar na mayar da college na ilimi da ke Kwantagora ya koma jami'a na ilimi kuma alhamdulillah na fara wannan tahiya na mayar ita wannan college ta koma jami'a tun wancan majalisar da ta shuɗe na 8 inda dai Allah bai kaddara muka samu muka kammala aikin ba to kuma Allah cikin ikonsa da na samu nasarar dawowa da sake dauko wannan kudirin na gabatar inda a watan December na 2019 Allah ya bani sa'a majalisa ta amince da ita sannan aka tura ma majalisan tarayya inda su ma cikin 2021 su ma suka amince sannan wannan kudirin ta zama gaba ɗaya majalisa ta amince aka gyara duk yanda za a gyara aka tura mu shugaban kasa President Muhammadu Buhari inda shi kuma Allah ya taimake mu ya samu na hannu wannan kudirin ta zama doka na tarayyar Najeriya wanda ta maida wannan ko kuma ta kirkiro wannan jami'a ta ilimi a garin Kwantagora cikin yankin Niger ta Arewa da nake wakilta
menene muhimmancin samun jami'a a wannan wurin a daidai wannan lokacin
to kamar da dai muka sani gaskiya ilimi dama an ce ita ce garkuwan dan adam kuma tabbas wannan yanki gaskiya muna da karancin ilimi an bar mu baya amma kuma mutane ne wanda na san suna so ci gaba ala kulli halin abubuwan ci gaba suke so su gani lokacin da muka yi yawon neman zabe duk sako-sako na wannan yanki da muka shiga to zaka ga karancin ilimi to abu ɗaya da na lura shine ticocin ma ba a kula da su to da wali sai muka kawo dan bita da muke yi ma wa'annan ticocin inda muka hada hannu da National Teachers Institute da kuma sauran dai masu watan taimakawa wurin koyar da malamai. To da baya sai na lura cewa matsala ɗaya ne. Yau an kawo watan wani doka da ya nuna ba za ka zama malami ba sai kana da wani adadin ilimi wanda Teachers Registration Council ta baya. Idan masu sauraro za su yi tunawa a wasu wuraren ma aka zo aka ce idan baka da NCE wato certificate kenan na wannan lokacin ba za ka zama, wato yanzu ma NCE din ma ana nema a ce shi ma bai isa ba sai degree. To in ka dubi wayannan yankunan namu ina ne za su yi su samu degree din nan? Wuri ya yi nisa, nawa teacher ke samu da zai dogon zango ya tafi irin Sokoto ko Zaria ko Kano daga yankin Niger ta Arewa wanda ya kushi kasan Bargu da Kwantagura ko kuma ya ce zai je Kudu, Lagos ko ina? To sai aka zo ana sandwichin ma ya zama matsala, saboda in ba su samu suna biya ba sai ga wani matsala. Kuma a yi maintaining watan tabbatar an yi abubuwan da za a gudanar da wa'annan wurin da za a yi wa'annan jarabawa shi ma wani aiki. To gaskiya ticoci suna cikin matsala, kuma idan babu teacher ai babu makaranta. Rashin kwararrun ticoci kuma yana sa ma wasu makarantar ma gaba ɗaya in ka je tamkar suka ce ma an guyi. Akwai wuraren da ma za ka ji yaran za su ce su sun daina zuwa saboda teacher shi ma bai san komai ba. Ga dai abin zamban dariya, amma kuma dole da su san zuciya.
To masu sauraro, a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya, sai mako na gaba za ku ji martanin masana da malamai har ma da ɗalibai game da wannan mataki na ƙara ƙirƙiro da sabbin jami'o'i da makarantun gaba da sakandare a Najeriya, duk da cewa wayanda ake da su a yanzu ana kukan gazawa wajen tafiyar da su. Asali ma yanzu haka malamai a jami'o'in tarayyar Najeriya suna yajin aiki. A madadin wakiliyarmu Madina Dauda da sauran abokan aiki musamman wanda ta bada umarnin shirin, Judy Leaders Creations, naku Babin Yusufin ke fatan a huta lafiya sai wani mako.
Can hakika ba da tangarda ba kan gimarar ilimi abun rainawa.
To yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Yau za mu fara ne da ra'ayin Yusuf Maile da Gwalilo, jihar Bauchin, Najeriya. Mai cewa salamu alaikum DOA, ba ni dama ne kira ga masu hannu da shuni da su dubi girman Allah su tallafawa masu karamin karfi a wannan hali da muke ciki na watan azumin Ramadan da kuma tsadar rayuwa. Duk wanda ya taimaki wani fa sakamakonsa gidan aljanna. Sai kuma ra'ayin haɗin gwiwa daga Aliyu Muhammad ɗan Fulani Maradawa da Babangida AA Dogo, jihar Zamfaran, Najeriya. Masu cewa salamu alaikum DOA Hausa. Hakika abin damuwa ne da takaici yadda 'yan kasuwar kasar mu Najeriya suke kara zafafa farashin kayayyakin masarufi a cikin wannan wata mai alfarma da mutane suke buƙatar abubuwan more rayuwa. Da fatan Allah ya kawo mana sauƙin waɗannan matsaloli da suka addabi kasar mu Najeriya. Shiko sardaunan ƙwallon Misau, Zahardan Muhammad Kaka Misau, cewa yake assalamu alaikum DOA Hausa. Ku bani damar yin tsokaci akan yadda 'yan majalisun ƙasata Najeriya suka sauke babban limamin masallacinsu da ke Abuja sakamakon ya faɗi kuskurensu akan rashin nuna damuwa da talakawan ƙasarmu, wanda yin hakan ya nuna mana matsayin talakawa a wajensu. To ba shakka muna jiran ku lokacin zaɓe. Sai kuma saƙon Sani Muhammad Chindo, unguwar Karufin Madaki, jihar Bauchin, Najeriya, mai cewa muna tarar da Allah wadai da dakatar da limamin masallacin Juma'a da ke Afo da kuma mutum masallacin ya yi, don ya yi kira akan a ɗauki mataki kan kisar kiyashin da ake yi wa al'ummar ƙasarmu Najeriya, cewa muddin ba a ɗauki matakin ba kada al'umma su fito su yi zaɓe. Hakika muna maraba da wannan mataki nashi. In har za a ci gaba da kashe al'umma babu gaira babu dalili, to tabbas babu amfani yin zaben a gare mu. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Halidu Muhammad Musa Bajoga da ɗan Juma mai Kemus Wafa Bajoga da ke cewa assalamu alaikum, muna ƙara yi wa al'ummar musulmi barka da azumi. A yau ne hukumar zaɓe ta ba da damar jam'iyyu su fara yin zaɓen fidda gwani don tunkarar babban zaɓe, sannan zai kai har watan Yuni. Muna addu'ar Allah ya sa a tsayarwa talakawa mutane na gari. Sako na ƙarshe ya fito ne daga Muhammad Ahmad Usman Tungan Maƙeri. Mai cewa gaskiya halin da ake ciki a Najeriya game da harkar tsaro sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hare-haren da 'yan ta'adda suka kai a filin jirgin saman Kaduna da hanyar jirgin ƙasa ya tabbatar mana cewa tsaro dai a Najeriya ya taɓarɓare. Allah ya yi mana.
Sai mu ce amin. Albarkacin azumin watan Ramadana ga abin da wasu 'yan Nijar ke cewa game da tasirin azumin a gare su.
Sunana Aisha Sallau daga nan Maradi, kasar Nijar. Wani hwadace-hwadace yanzu duka wannan abubuwa da an tsatsaira su, wani da dai sauran abubuwan da sauran watanni ana yanzu, gaskiya watan Ramadan shi daban yake da sauran watanni. Kun ga yanzu lada ma kamar yadda kake samun ta ga sauran watanni, wannan watan shi daban yake. Kenan ko da wurin Ubangiji ba daya yake da sauran watanni ba. Mata, ƴan mata da matan auren ma gaba daya. Ina mai ba da shawara a ƙara ƙaimi ganin ibadu da biyayya ga mazaje. Mu kuma ƴan mata da dai sauran mu ayin da jawaru haka ayin da ba su da auren. Ina mai ba da shawara a kasance masu tsoron Allah. Yi wa Allah biyayya a cikin kowane hali da aka kasance. Wannan wata gaskiya daban yake da sauran watanni. Allah ya ba mu albarkacin da ke cikin shi.
Sunana Shafi'i Umar da ke nan Maradi, Shahuriyar Nijar. Darasin da nake koyi a cikin wannan wata mai alfarma na wata Ramadan suna da dimbin yawa. Ina kame kaina dangance da yanayin wasu halayya ta ɗan Adam wanda yake alama kasawa bisa kai. Ina kame jikina bakin gwalgwado, iya gwalgwado ina kame jikina. Abin da ya shahi wajen halayya bisa kan ciyarwa da shayarwa bisa kan rayuwata, ina koyon darasi bisa kai. Ina samun sauƙin rayuwa bisa kan ciyarwa da nake sabanin da ba lokacin azumi ba. Ina jin daɗi bisa kan dangance da lokacin wannan lokacin na wannan watan Ramadan da muke ci. Ina jin daɗi sosai sosai saboda ana samun ƙarancin kashe 'yan kuɗaɗe saɓanin a ce da safe ka kashe, da rana ka kashe, da daddare ka kashe. Ana samun sauƙin rayuwa sosai sosai.
To madalla, yanzu kuma ga labari a taƙaice.
Daga kasan lafazi sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya yi Allah wadai da Rasha a jiya Lahadi, yana mai zarginta da aikata munanan laifukan yaƙi a Ukraine, yayin da a karan farko duniya ta gagawarwakin 'yan Ukraine a kan titunan garin Bucha da ke wajen birnin Kiev bayan da sojojin Rasha suka bar yankin. Babban jami'in diflomasiyyar na Amurka ya faɗa wa shirin State of the Union na gidan talabijin ɗin CNN cewa dole ne sai ka ji baƙin ciki a ranka. Ba za mu yi shiru a kan batun ba, kuma ba za mu yi kamar ba mu ga abin da ya faru ba. A jiya Lahadi, shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi wani bayani ta bidiyo na bazata a wurin bikin bada lambar yabon Grammy Awards na masana'antar kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da aka yi a birnin Los Angeles a nan Amurka, wanda tauraron masana'antar da yawa suka halarta, inda ya kira ga masu kallo da su taimaka wa ƙasarsa ta duk hanyar da za su iya. Prime Minister Viktor Orban ya ayyana samun nasara a babban zaben da aka yi jiya Lahadi a ƙasar Hungary, yana mai ikirarin sake samun wa'adin shugabanci na hudu, yayin da wasu kuri'un da aka kidaya suka yi hasashen jam'iyyarsa ce za ta kasance a gaba sosai. A wani jawabi da ya yi na minti goma ga jami'an jam'iyyar Fidesz da magoya bayansa da suka yi ta nuna farin cikinsu a wani taro da aka yi a daren ranar zaben a birnin Budapest, Orban ya ayyana cewa jam'iyyarsa ta samu gagarumin nasara. Wani tsohon ministan kuɗi a Costa Rica ya doke ɗaya daga cikin tsofaffin shugabannin ƙasar a zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu da aka yi a jiya Lahadi, bisa ga sakamakon farko na kuri'un da aka kidaya, lamarin da bai sa masu kaɗa kuri'a nuna farin ciki ba sosai. Yayin da kashi 95 cikin 100 na rumfunan zaɓe suka ba da sakamakonsu, Rodrigo Chavez shi ke kan gaba da kuri'u kashi 53 cikin 100, shi kuma Jose Figueres Ferrer ya samu kashi 47 cikin 100.
To masu sauraro baki da abin da ya soka kenan a shirin nama daidai wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kaimu a shirin mu na dare wato da karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana zamu zo muku dauke da wani sabon shirin yanzu kan a madadin Maryam Doda wacce ta tani gabatarwa da Julie Lewis Gashu ta hada mana shirin sai injiniyan mu Mr. Chan ni Mahmud Lalo nake cewa mutara a shirin namu na dare sai kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe.